yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne a tashar mata Alpha Radio. Za kuma a iya jin mu ta yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A yau 2 ga watan Disamba shekarar 2024 shirin yau da gobe yana kasar Najeriya inda wakiliyar mu rika ya bashi za ta dora inda ta tsaya a makon da ya gabata. A yau za mu ji shawarwari akan yadda za a warware matsalolin yau da kullum tsakanin ma'aurata domin kowa an ce zo mu zauna zo mu saba. Za mu nishaɗantar da ku tare da mawaƙin da rika yin ta gayyato mana sai wani girkin da ba a ba yaro mai ƙuya a ɓangaren kulama. Don haka zan ja gefe in bar ku da Rukayya cikin shirin na yau da gobe.
Barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan matsalar da ma'aurata ke fuskanta a rayuwarsu ta aure, musamman ma ma'aurata matasa, inda muka tattauna dalilai da ke haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata bayan daukar lokuta da dama ana buga soyayya kafin aure. To a yau dai shirin zai dora ne kan mafita da kuma shawarwari da iyaye za su bada domin samun zaman lafiya a tsakanin ma'auratan. Kazalika za mu kawo muku hira da mawaki daga Bisani, kuma za mu garzaya fagen kwalama domin jin wani kallon makulashe bakuwar mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance tare da ni Rukayya Basha. A yau dai bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Surayya Usman Shinkafi sai kuma Hajiya Amina Jibril. To Hajiya Amina, muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren za ta ga a waje an yi ta wato shan soyayya, amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan da sun canja. To a matsayin ki na uwa, to me za ki kara kan wannan batu da ake ta tattaunawa?
So gaskiya ni abinda na dauka tun farko abinda yake kawo wannan zama a dade ma ana soyayya a shekarar 2-3 har 5 ana soyayya, ni ban dauke shi komai ba, na dauke shi ƙarya ne gaskiya. So din har so da kauna aiki ta tsakani da Allah babu ƙarya a ciki. Bayan da za a yi da a matsayin ki na uwa ta gari, kiga wani yana neman yarki babu wani dalili, ba wai tana makaranta bane, ba ta yana jiranta ta zama wani aiki wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure, har a shi dauki wannan shekaran ana soyayya, to kin san akwai ƙarya a cikin lamarin. So duka al'amarin yana ne kan shafe mu da iyaye da ƴaƴan duka. So iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar ƴaƴayensu, sai da abin da yake so kunce yaro abin da yake so shine zai yi, in yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare suna ta ma juna ƙarya, ba za ku iya nusar da shi ba, ku lurar da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. So bar an zo an yi wannan shekaru an yi aure, an zo an tafi gidan aure an shiga, ba a je ko ina ba, aure shekara ɗaya shekara biyu, wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu. to ni dai anawa to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci kazo kazuwa da yarinya da ƙarya ita ma ta zo maka da ƙarya ba ku fadawa junan ku gaskiya ba kuma an shiga gidan aure in aka shiga gidan aure fa ba wani abin da zai fito kuma halinka ne life zai fito ita ma halinta ne sunanta da take ansawa to in Aisha ce to Aisha ba za ta fito karara in kai Muhammad ne to Muhammad din ne fa sak za ta gani ba wani ƙarya kuma ba wani boye boye to daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya duk ƙarya aka yi tawa juna to sai a fara samun matsala fa to daga nan ba kai zuciya nesa ba sai kiga aure bai je ko ina ba ya zo ya mutu
aji Yusuf ka dai ji bayanin da ƴan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin rayuwar aure to menene mafita
to mafita guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure mafitar ita ce namiji a matsayin sa na mai gida da kuma mace a matsayin ta na matar aure wanda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka zaka kubuta anan duniya da lahira haka kema sai kin sauke naki wanda Allah ya dora miki zaki samu jin dadi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna to a kullum abin da ya kamata ma'aurata sirin ka fahimta shine kai namiji tsakanin ka da ita ita din nan haƙoƙin ta din nan ka kula da su ka gane cewa matar abokiyar zaman ka ba bewar ka bace ba abokiyar zama ce tana da yanci akwai inda Allah ya akwai inda take da yanci akwai inda yancin ta yake akwai kuma inda ya tsaya akwai nauyin ta da ya rata akan ka akwai dawainiyarta akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai kai mata zaka samu mafita haka zalika kai ma akwai nauyi wanda Allah ya dora miki akan ki ga sunan 1 2 3 4 ga sunan duka a chatire to a lokacin da ake wannan rayuwa ka dauke ta tamkar abokiyar ka abokiyar zama haka kai ma ki dauke shi tamkar abokin zama wato kai ka dauke ta daidai kuke amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake daukar ku ke daidai ke kuma ki rinka sunkuyar da kanki kina nuna cewa fa to fa shi din shine mai gidan a sama da ke ki to wannan ne zai taimaka na ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya na biyu iyaye shine ummul abaisin na daga cikin manya-manyan dalilai da take kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau gaba daya man san cewa ana kokarin akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiya amma mafi yawa daga cikin su su kansu ba su da tarbiyar kuma in kai baka samu tarbiya ba babu yanda zai ka ba da tarbiya so da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen ba da tarbiya burin su kawai ƴaƴan su je su aure wane ko dan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza ba burin su ƴar su ta je ta yi zama na ibada aure kenan ta zauna lafiya ta raye sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba babu wata iya babu wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ƴar shi ta je tana shan wahala to amma shi kuma abin lura anan shine arzikin fa Allah ne mai kuma abu ne na lokaci kowa da haka ya fara rarrafe yaro kan tashi to abin da ake bukata shine iyaye su matsalamba wajen bayar da koyar da ƴaƴan su da tarbiya su yi biyayya a gidajen su na aure a lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullun na zamantakewa na aure ka kula da su ka rike su to ke kuma ku kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi yadda za su yi biyayya yadda za su yi aiki da umarni yadda za su iya magana yadda za su karbi miji a tarare shi a yi masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan alkhairi addu'a a jajirce a tsare sirri a tsare mutunci a taya shi wannan fafutukar da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne saboda mata ne to saboda haka akwai bukatar iyaye su nusantar da wannan ƴaƴan su mata su koya musu tarbiya sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure mun ga yanda kakanninmu suka koya iyayenmu rayuwar aure amma a yau haka abin yake ya sha bamba sannan ɗaya daga cikin su nan maganar nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure yaran mu ne da yawa ba su iya magana ba kowace magana ta fito a yabawa miji a yanko magana a lafta magana sannan yaran mu ne zaki ga cewa akwai karancin hakuri suna kullun suna leke-leke kullun suna da dogon buri suna duba makwabta suna duba mutanen unguwa suna duba kawayensu da kuma waɗanda suka taso tare wayil kuma abun ba haka yake ba kowa da lokacinsa kowa da kaddararsa kowa da hanyar samun sa haka abin yake to amma a yau mu yadda muka samu kanmu abin ya sha bamban da wannan sannan kuma wani abu guda daya wanda yake da bani takaici a lamarin zamantakewa da aure shine yanda iyaye suke daurewa ƴaƴansu gindi duk abin da ce ba za ta yi laifi ba abu kadan wani labari na samu wani kwanakin baya ba sai na kira gari ba ta kira miji babanta tace wai ya ce ta tafi gida baban kawai ba tare da bincike ba kawai sai aiko da mota ya ce ta tafi
menene wannan
wannan wani irin uba ne wannan yanzu akwai dattaku a wannan kafin ka cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan to iyaye sai sun zama dattijai sai sun zamanto cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata haƙinta komai in tazo gida ku mata fada bincike aka ce ai a bincika menene damuwar mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu sannan ita a jakunnanta ai mata fada shi ma a bincika menene yake menene gaskiyar lamarin
sannan shi ma ai masa fada to idan ana haka wannan na daga cikin manyan dalilan da a yau dinnan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye in ba haka ba gaskiya bismillah zamu ta komawa gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure Allah yake wanda ba haka muke fata ba to amma aiki ne babba
To Hajiya Amina in na dawo kanki wani shawara zaki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa ƴaƴa tarbiyyar da ya dace sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure
To alhamdulillah ni dai shawara da yace zan ba mu a matsayin mu na iyaye duk abinda zamu yi mu hori ƴaƴanmu da fadar gaskiya mu faɗa wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya babu nadama babu nadana ba mu da dana sani a ƙarshen magana so gaskiya ita ce daga ita sai daga kinta sai bata ai faɗa gaskiya da gaskiya shine kawai magana kamar yanda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye su ma iyaye irin shawarar da zan ba su dai kenan gaskiyar nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka fadawa wanda zaka aura ku yi rayuwa tare da ita rayuwa ce ta ba san wani rana za a rabu ba sai Allah subhanahu wataala uwar ƴaƴanka wanda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba kai fada mata gaskiya daga ina ka fito me sana'anka me aikinka in ta ga za ta iya auren ka falillahi alhamdu ke ma ki fadawa wanda zaki aura ku yi zaman rayuwa duniya da shi ki fada mishi gaskiya babu ƙarya tsakaninku to wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo yayi lasting ba za a samu matsala ba ka haifi ƴaƴaye nagari nagartattu to yanzu bayan an zo an gama ƙarya a neman aure tun a neman aure an gama ƙarya an gama soyayya an gama nuna duniya fuskokin juna kuna nan kuna haska kawunan ku a social media kuna runguma tun ba ku yi aure ba an zo gurin aure an farar da albarkan aure an yi raye-raye an yi abubuwa dai ga sanan ba dadin ji ba dadin gani ba dadin fada so ba yanda za a yi tun anan muke zubar da mutuncin aurenmu da darajar shi shekanci ya shigo cikin al'amarin babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallahi Allah dai kawo mana sauki
to Hajiya Surayya me zaki kara kan abinda Hajiya Amina ta fada kan batun shawaran da ya kamata a bada
iyaye da Allah sai haƙuri sai kokari iya wasu su ba ƴaƴan mace tarbiyya dan tarbiyyar ƴa mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure idan ƴa mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har ƴaƴanta su yi alfahari da su saboda uwa ita ce take creating community so ita ce take wannan din a samu al'umma a samu wai tarbiyyar da ta ba su shine zai zamana al'umma har gaba daya mutanen gari su ma su amfana al'umma ta gyaru so tarbiyya gaba daya na ga ƴa mace iyaye su yi kokari akan ta su ba su wannan tarbiyyar
To aji Yusuf idan na dawo kanka kaji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya me zaka kara kan abin da suka fadi
idan kika duba hajiya rika yi malaman mu suna kokari ana ta wa'azi ana ta jin hankali ana ta fadakarwa sannan babbar inda ake samu matsalar nama da wani daga iyaye ne suke bata sai kawaye sai kuma yanayin abin duniya idan baka da shi a yau zaka ga cin mutunci ba irin wanda ba zaka gani ba daga wajen matan zamani daga ƴan uwan su dangin su daga iyayen su haka kuma a ɗaya bangaren ma zaka ga cewa din su ma mazan ba kan wallasa bane ba da yawa waɗanda a gwanda da ba su san haƙin aure wanda ba sa sokiya akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan bukatu akan matan su na cikin gida wanda Allah ya dora musu nauyi a wuyansu sun yi musu rukun sakana kashi ba sa kula da haƙin su ba sa kula da bukatun su ba sa biya musu bukata ba wai dan ba su da shi ba suna da shi din amma wani irin laifi suke musu in tai maka laifi ka jawo ta jiki ka nusantar da ita ga matsalolinta ga abin da take so ta gyara in ba ta gyara ba kana da hanyoyi ne hujjoji da zaka dauke mataki amma ba wai ka zalunce ta ko ka shuce ta ba to saboda haka dai a takaice aikin na bangarori guda biyu ne aikin namu ne gaba daya amma dai babbar bukata kuma babban abin da yafi muhimmanci shine a duk lokacin da ake zamantakewa da aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada kuma ibadan nan ita mace dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama kai kuma ba a ce zaka danne haƙinta ko zaka cuce ta kai ma ka samu rahama ba to wannan ya zama dole akwai buƙatar balance amma a gane cewa ibada ce ba wai zama ne na shantakewa na jin dadi ko kuma na saduwa ko kuma na jin ko kuma na gasa da wasu sun yi ba a duk abun ba haka ne ba a rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada wanda daga ƙarshe kowa zai dauki sakamakon wannan rayuwa idan aka yi rayuwa mai kyau aka samu zaman lafiya aka samu kwanciyar hankali aka yi ibada zaman aure irin na ibada din wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakannin mu suka yi suka koma ga Allah to ina mai kyautata zaton cewa za ku hada aljanna tare amma aka samu akasin haka to akwai damuwa Allah ya kiyaye
to haka yake masu sauraro da fatan dai kun ji dadin tattaunawan da muka yi da bakin mu a zauren mu na yau inda muka tattauna kan shin menene matsalan da yasa ma'aurata sai a dade ana soyewa a waje ma'ana ana soyayya kenan amma daga zaran da kuma an shiga gidan aure sai ai ta samun matsala ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu inda bakin mu dai suka yi mana bayani daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki rika ba wa ƴaƴanki tarbiya ki koya wa yake abinci ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba ki nuna mata cewa fa mijinta tana karkashin shi ne ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta sai ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya girki ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ƴa mace ta iya a rayuwarta a gefen maza kuma ana nusa da su cewa fa kasancewa haƙinta komai nata ya dawo gare ka an san cewa fa mata sai an rika hakuri da su duk abin da ya faru dole sai kai hakuri da matanka kasancewa kai uba ne a wajenta kai yaya ne a wajenta kai miji ne a wajenta kai ne ka zama komai nata to da hakan ya kamata a ce kai hakuri da ita to in haka samu hakuri tsakanin mata da miji fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren to za a samu zaman lafiya a cikin auren ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma za mu gaza ya fagen wake wake amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dira
Dona ta kai gona yanda ta yarda yake ce kana ta yarinya mai tsada Dona ta kai gona yanda ta yarda ni kai nake so dan yaro mai tsada
So a sauraro a yau dai za mu canja salo inda a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki amma kuma fa yafi shahara ne a gefen kida wato wannan bako namu zai dora maka kida inda yake dora ma mawaka wanda suka yi fice kama ta wato bangaren Aliji Tani Ado Gwanja Auta Waziri da dai sauran dukkan mawaka wanda suka yi fice a harkar waƙe-waƙe to amma kuma aka ce waka a bakin mu ita yafi dadi inda zan hada ku da bakon mu a yau da zai bayyana mana ko shi wane ne to ya sunan bakon namu
sunana Sultan Babandala
wane ne Sultan Babandala
Sultan Babandala makaɗi ne a masallantar Kanute kuma mawaƙi ne kuma sound engineer.
To an ka ce makaɗi ne ke me hakan ke nufi?
Music producer wanda yake kidan duk wata waka da zaka ji da kida akan ta, sufi ne wanda yake kidan akwai shi ai sai an yi kidan sai mawaƙi ya waka.
To yawanci an fi samun mawaka, kai me ya jawo hankalinka kaga cewa ka fi son kai gefen kida?
Eh ni ma wakan ne ma asali ma kawai industry, so kawai saboda in samu kaina so in producing na ayyuka na kaina sai na koyi kida nake. To kuma sai zamana ma mutane ina mutane da yawa busy ma ta kai ma na ma samu lokacin da zan yi wa kaina.
Yanzu kamar aka ce za a yi waka ka dora kida, ya kake gane kidan da zai duhu akan waka?
Eh ina jin yanayin wakan da ka zo da shi zan iya gane a wani key ne ko wani, tunda normally ina da theoretical abun experience na the keys na the key kidan yau kuma ina da shi practically, so in ka zo da abin da zan san kana zuwa min da wani an ka zan san yanayin irin kidan da zan maka, so in ma na fa saba aiki da kai kuma to wannan mai sauki ne. Da ka zo da kawai na sanya zan seta maka shi in ma kida aziz.
To amma wannan kida din nan ka je ka koyo ne ko kuma dai kawai karambani ne irin na matasa yasa har ka iya?
Eh akwai koya akwai karambani. In farko na fara ma koya tare da abokai yana ne wanda su already na same su a cikin abu. Ina koya tare da su sannan na dawo garin Kano sai na fara zama a Karmatako studio daga nan kuma gurin DJ Miku. Ana na karasa koyan kidan sai daga ba kuma ana rayuwa ana update ana duk bincike ana waye. To da yanzu akan haka nake in na bincike abu duba in ga bincike ake kaza sai na yi da kaina kawai.
To amma baka samu matsala ta gefen iyaye ba sakamakon wannan irin harka naku?
Ai kisan komai sai da kalubale, sai ka samu kalubale kafin ka cimma nasara. To amma ni kalubalen na ba ta bangaren iyaye zo ba, a dai ne rayuwa cikin industry mai anan na samu ni na ba kalubalen kuma Allah da an wuce da dama daga ciki da mun yanda na sha baya ba zan maimaita shi ba na.
To wani irin matakai ka bi domin magance waɗannan kalubalen?
To akuli dai shine matakin farko, don dole duk abin da zaka yi kana zaka cimma nasara ka sa naci, dole sai ka attach da hakuri, kana hakuri kuma kana naciya kana mantawa da abubakar sa ranka. To in kai free mind naka to shi ne aka samu damar kwakwalwar ka ta bude ka da cigaba da abubuwan da kake lafiya lau.
To ko kana bayan kiɗi akwai waka da kake yi ne?
Ina waƙoƙi sosai, ina waka ba da gaya miki da ke ba sa bari na ne ina samun lokaci amma ina yi idan kwanaki ma na saki EP na ina dora su YouTube channel na da su.
To wani irin waka kake yi?
Freestyle na da nake yi in ma ban ma gama introducing na shi ba saboda ni nake ji waƙoƙi na yake ji yayi nana yi ne ba nana yi ba gasirin ne dai kawai.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so a rera wannan waka a jiya yake.
To bari in ta Hausa ta mun nana yake ko?
Kauna ta kai kauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai tsada kikkiawa ce ke karshen zabina kece mai kare ni rigar karfe na kikkiawa dola ba ta guri mai kyau zo zauna kenan kece ending karshen zabina dona ta kai gauna yarda ta yarda kece kalata yarinya mai tsada. Ke masu sauraron mu idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jihar Lagos amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko baki ko yaya ma a gida. Da fatan za ku ji dadin kasancewa da bakuwar mu a yau inda za ta nuna mana
mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau.
Kin san ni fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba. Ayo dai ba wani bata lokaci zamu yi ba wannan nau'in abincin da nan kawo mana ana iya cin shi da safe saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya musamman idan an samu dumaman taliya farar taliya. To uwar gida za ta tanadi taliyar ta idan za ta yi da rana za ta yi dafa a lokacin amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu sai na yi wannan wato
kalan abincin da shi farin taliya kenan
farin taliya. To dama ba wani abin da kake bukata sai da jujjuyen tattasai sai kwanka dan guda 6-7 ba zan ce hudu ba gaskiya kin san dadi yana da dadi
gaskiya kam.
To idan kika tanadi kwanki da sinadarin dandano da kayan kanshinki da dan jujjuyen tattasai ko kunci ataru da albasa ya isa sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada. Idan ka sa man gyada sai ka dauko wannan kwanna ka bayan ka fasa ka kada sai ka zuba wannan markadaddan atarin da albasa a ciki sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zai. To in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe in ka ga alamin ya dauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown
shi kwan kenan
shi kwan kenan. Sai ki dauko taliyan ki da man taliyan ki yana nan kin tanadi ta taliyan idan kwananni ya ce zaki zuba mata ruwa ki dada seven ɗinta saboda ta zama warawara. Ki san idan kin ajje taliya tana dan makalewa a ciki koda ka zuba mai zai dan makale. To sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warawara sai ki seven ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa. To bayan wani ya naga kina hadiyan yawo
ai naga abin ne dai zai bada kala.
To sai ki zo ki dauko wannan taliyan da kai seven wanki da mun ya dauko suya ya ma soyi saura kadan saboda in ba haka ba idan bai soyi ba sosai zai miki karni ko da kin sa kayan kanshi. To ya fara soyuwa kin da gargaza shi a wuta sai ki dauko taliyan nan sai ki zuba idan kika zuba sai ki sa sinadarin dandanon ki yanda kike so sai ki zo ki hade shi ki juya ki cakuda ki juya sai ki dauko dan marfi ki rufe minti 2 ya isa shikina.
To shi wannan taliya ko in ce nau'in suya na taliya akan yi shi da sabon taliya kaman zaka iya tafasa taliya yanzu ko kuma da kwanannin taliya ake yi?
Ana yin shi da sabo kawai na miki misali ni da ni saboda ni ma na taso na ga a gida idan aka yi taliya da daddare haka da safe in dai taliyar ta saura babu miya to me ko a siyi biredi ko a siyi wani abu ko a ce za a ci wani abu to sai a yi wa babanmu irin wani baban fa mu wuce ci ba fa a lokacin muna tasowa abbanmu ake wa irin wannan taliyan special ake ce mai.
To haka yake masu sauraron mu ko in ce uwar gida da take sauraron mu a daidai wannan lokacin kin dai ji abin da bakwar mu ta faɗa a yau a wato cikin zauren namu ina wanda in suka yi abinci ya rage suke dauka su zidda to matso dai ga wato wani kallon nau'in yadda zaki sarrafa taliyan ki ko da a ce yau ya kwana kuma shi wannan taliyan ai ma ba su yi lalle farar taliya ba ko
eh ana yi da ko da jollof in kina da shi ana yi ko farar shinkafa ana yi kawai dai kin san wani sa'in taliya ya dan fi saurin hadewan sanadarai idan kin sa a jiki zaki ga nan da nan shi bai da wahalan yayi zafi ko wani abu makamancin haka
kuma ba lalle sai da taliya kadai ba
eh ana yin shi da ko shinkafa ana yi ko makaroni.
To kin ga uwar gida dai a yau in kika dafa taliya da daddare ko shinkafa ko makaroni kuka ci da yara a gida ya rage to ga wani kallon nau'i na dabara wanda zaki da safe ba tare da yara ma sun ce an maimaita musu abin da suka ci jiya ba za su ma ga abin da suka ci da safe yafi abin da suka baro jiya da daddare. Da fatan kun ji dadin wannan nau'in kalan wato girki ta bakwar mu a yau ta wato sarrafa mana shi saboda ni kaina dai Allah Allah nake a gama wannan shiri ni ma dai na je na gwada wannan kalan nau'i na taliya taliya mai kwai amma fa yanda kwai ya tsada din nan aka ce kuma ba za a yi da kwai hudu ba sai guda 6
to dazu dai na ce miki dadi yana da dadi
dadi kan dadi kenan. To haka yake masu sauraro kada dai ku sha'afa cewa shirin nan na zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan kun ji dadin ka cewa tare da mu.
To malama Rukayya sai in ce sanne da kokari da haka ne kuma muka zuwa karshen shirin namu na yau a madadin Rukayya Basha da dukkan waɗanda aka ji madadin su a cikin shirin sai ki wannan nan duru da ta hada mana shirin a washar ki sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima.